إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammacin ranar Juma'a 22 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da 12 ga watan 5 miladiyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2023. Alhamdulillah. Zamu ci gaba da karatu na tauhidi da aqida daga littafin Ad-Durratul Mudhiya fi nazmi tauhidi rabbil bariya wanda al-allamatu al-shaykh Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala da mun tsaya a baiti na 567 da ake magana akan al'amuran da za su faru ranar gobe kiyama kama tun daga hisabi raba takardun ayyuka sannan awa mizani auna ayyukan kenan haka kuma abin da ya shafi sallaka sirati to wanda anan muka tsaya sai lokaci yayi yau zamu tashi a sabon mawdu'i shine abin da ya shafi ash-shafa'a a baiti na 568 malai yace wa yajibu al-imanu bish-shafa'ati li kulli man qassara bil-isa'ati thumma laha shartani idhnu rabbina li shafi'in kadha ridahu 'alana ay shafi'in wa man lahu qad yashfa'u فإن يفوت شرط فليست تنفع منها الشفاعة وتدعى العظمى خص بها نبينا ذو الرحمة كذا شفاعته في استفتاهما أغلق من باب الجنان فعلما كذا الشفاعة لكل مؤمن عصى وهذه اشتراكها عوني بين النبي والنبيين كذا ملائك وصالحون حبذا وأسعد الناس بذي الشفاعة من أخلص التوحيد حلف الطاعة وبشفاعة الإله يخرج قوم من النار بذنب دحرج تمالتش الإيمان yin imani bis shafa'ati da ceto wajibu yana zama wajibi ga mukallafi ya gazgata cewa daga cikin abin da za su faru ranar tashi alkiyama shine ceto wannan wajibi ne nusus na shari'a sun tabbatar da haka kuma cetun nan yana tabbata li kulli ga dukkanin man qassara wanda ya takaita aiki ayyukan alkhairi bil isa'ati ta hanyar mugun aiki wato shi ba kafiri bane, shi ba mushriki bane, musulmi ne, amma fa bai yi ayyuka na alkhairi masu yawa waɗanda za su shigar da shi gidan aljanna kai tsaye ba, ko kuma a'a ya yi zunubai masu yawa waɗanda duk sun canya ladan, amma akwai imani, akwai sauran imani bai fita ba, shi ne asulul imani. To wannan ka yi imani a matsayinka na musulmi cewa ceton zai auku ranar gobe kiyama, wannan wajibi ne, wannan wajibi ne. To ita ceton nan a wurin ahlus sunnati wal jama'a tana da sharuɗa guda biyu, wanda sai sun tabbata ne to sannan ceton zai yi amfani. Shine ce thumma laha sharutani, sa'annan ce tunan tana da sharuɗa guda biyu na tabbatuwarta. Sharuɗin farko iznu rabbina, shine sai an samu izinin mahaliccinmu ubangijinmu, li shafi'in, ga shi wanda zai yi ceton, kowaye sai Allah ya bashi izini, yana cikin annabawa ne, yana cikin manzanni, yana cikin mala'iku, yana cikin as-salihun, to sai Allah ya ba shi izini sannan zai iya yin ceton. Sharadi na biyu kazari dahu alanan ko alana, hakanan sai an samu ridahu, yarda Allah alanan a bayyane, an shafi'in, daga wanda zai yi ceton, wa mallahu qad yashfa'u, da kuma wanda zai ceta, shi izini ya shafi shi wanda zai ceto, amma abinda ya shafi yarda Ubangiji to ta shafi ash-shafi'u wal mashfu'u lahu, wanda zai ceto da wanda za a ceta, duka sai Allah ya yarda da su. Kenan koda Allah ya baka izinin ka je ka yi ceto, sai zan wanda zaka ceta kuma Allah bai yarda da shi ba, ko kuma a'a Allah bai yarda kai ka ceci wannan ba, to ceton ba zai yi amfani ba. Dole sai ka samu izini daga Allah, bayan ka samu izini sannan kuma Allah ya yarda maka ka ceci wanda zaka ceta, kuma shi ma da Allah shi yarda mishi a cece shi. To wannan abin da yasa ya kawo mas'ala ta ash-shafa'a, saboda an samu wasu daga cikin ƴan bid'a da suka ce babu ceto, gaba ɗaya suka kore ceto, daga cikin al-mu'tazila an same su da sauran ƴan bid'a, sannan akwai waɗanda su kuma sun tabbatar da ceto mutlaqan, su sun ce a ba sharadi, su ne gulatu sufiya, su ne a turuƙu sufiya, waɗanda suka wuce gona da iri wajen sufanci, su sun ce a kawai inda ka bi shehu, shehu zai cece ka, ba maganar izini daga Allah, ba maganar yarda daga Allah, a kawai dai kada an shi kenan, inda ka bi ɗariƙan wane, shehu wane, to kai shi kenan ba ka da matsala. Wannan shi ne aƙida ɗan ɗariƙa, turuƙar sufiya shi ne ɗariƙar su. To sai su ahli sunna duk suka saba musu, sai suka tsaya tsakiya suka ce a'a akwai ceto, amma akwai sharuɗan. Sharuɗan nan kuma an ciro su ne daga ayoyin Alƙur'ani. Sharaɗi na farko shi ne izinin Ubangiji ga wanda zai yi ceto. Suka ce a suratul Baqara Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, wane ne zai yi ceto a wurin Allah sai da izininsa. Kaga ashe in ba izini to ba ceto, wannan nassi ne daga Allah, nassi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. To haka kuma abin da ya shafi suka ce yarda, yanzu an samu yarda Ubangiji akan bangaroren guda biyu, akwai faɗin Allah ta'ala suratu Taha, yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla kaga sai Allah ya hada abubuwan guda biyu a wannan aya duk sharuɗan a wannan rana ceto bata amfani sai ga wanda Allah ya bashi izini yaje ya ceto to kaga wannan yana raddi ga dukkanin bangarorin bid'a din da waɗanda suka kore ceto mutlaqan da kuma waɗanda suka tabbatar da ceto mutlaqan biduni sharɗi sune yan dariga cewa in dai ka shigo tahiyyar mutu shikenan kamar yadda Shehu Tijjani ya faɗa a cikin Jawahirul Ma'ani wai manzon Allah ya lamince masa cewa duk wanda ya shiga dariƙarsa to kada an da aljanna ne sannan duk zunubin da ya ba zai cutar da shi ba saboda mi bai yi aiki da wayannan sharuɗa ba wanda sauran turuq sufiya haka suke kaba dariqatu shazaliya haka shima ash-shazali shima haka ya kafa haka annaqashbandi mai dariqa annaqashbandiya shima abin da ya fada kenan haka ar-rufa'iyya haka al-badawiyya duk wayannan turuq din su ba su yi itibari ba sai suka aje ayoyin gaba ɗaya gafa Allah na cewa fa yawma idhin wannan rana la tanfa'u shafa'atu ka duba fa Allah kore waye ash-shafa'atu aka sa alif da lam listigraqil jins duk wani ceto ya shiga Allah ya ce duk wani ceto ba zai yi amfani ba illa sai istisna'i man azina lahu ar-rahman wanda Allah mai rahama ya masa izini wani zai ka ce cewa na baka izini je kai to shi Shehu Tijjani sai ya ce wai ya hadu da manzon Allah ya qazata lamanama ido da ido a nan Maroko ya lamince masa cewa duk wanda ya bi dariqa ta da aljanna ne eh ba ma shi dai ba har da iyayensa hadda kakanninsa hadda matansa hadda ƴaƴansa shi su ma sun ci albarkacin sa haka in ka koma wata aya suratul anbiya wala yashfa'una illa liman irtada Allah yace su waɗanda aka ba dama su yi ceto ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi wannan shine mauqifi da ahlus sunna wal jamaa ceto gaskiya ne amma tare da tabbatar da wayannan sharuɗa guda biyu wanda zai yi ceto Allah ya bashi izinin ya yi ceto sannan da wanda zai yi ceto da wanda za a ceta kuma duka yanzu Allah ya yarda da su sai Allah ya yarda ka ceci wani sannan ne zaka cece shi kuma shi ma Allah din ya yarda da shi amma su yan bid'a sai suka yi watsi da wannan nusus to shi yasa ko yaushe al'amari zaka ga su ahlus sunna tsakiya suke tsakiya suke sai yace fa in yafut shartun in aka samu wani sharadi daga cikin biyun nan ya kubuce bai samu ba falaysat tanfa'u to hace tun ba za ta yi amfani ba ba ta amfani wannan shine aqidar mu wanda muke bauta ma Allah da ita amma su zaka ga in suna bayanin ceto ba ruwan su dai duk ayoyin nan ba sa kawo su ka gani duka to shi yasa zaka ga in kana dariqa kai ta tabar gazarka abinda kawai abba ya yarda baka fito ga fili kana bayyanawa amma in dai zaka shige cikin daki ne ko ka boye to dan ka sha giya shan giya ka bai walwale ma dariqa ba dan kana zina zina ka ba ta walwale ma dariqa ba in dai kana son shehu dan kana cin amana ka yau da ruwan nan ka ci bashi nan ka kibe aka yi waye waye ba zai walwale ma dariqa ba kuma wannan ba zai hana ka safa ce to eh dashi Shehu Tijjani to al'amarin mai sauki ne su ahlus sunna ba sa tabbatar da ceto ga kowa sai wanda nasi ya tabbatar. Sai wanda nasi ya tabbatar. Misali, Allah ya tabbatar da cewa dukkanin annabawa da manzanni za su yi ceto. Duka. Sa'annan mala'iku za su yi ceto. Sa'annan as-salihun za su yi ceto. Saboda haka, duk wani annabi da ka sani, Allah zai ba shi ceto. Allah zai zai ba shi. Haka manzanni. Wasu kuma suka ce, a'a, ba lazim bane ya zan dukkanin su za su yi. Yana yiwuwa wasu su ne sashin su ne za su yi. Su kuma mala'iku, su ma yana yiwuwa sashin su ne ba dukan su ba. Saboda suna da yawa. Haka as-salihun, ba dukkanin wani salihi zai yi ceto ba. Yanzu kaga shi manzon Allah kamar yadda ya zo cikin hadisai, as-salihun ya zo. Ba a ambaci sunan shehin kowa ba, ba a ambaci waliyin kowa ba. Yanzu kaga in ka zo ka ce a ni waliyina, mai suna wani zai ce ce ni. To kaga yanzu akwai buƙatar nasi, sai ka kawo dalili. Saboda ba mu da yaƙini shi shehin nan naka tabbas salihi ne, kuma akan haka zai mutu. Sannan Allah zai ba shi izini. To kaga abu mai sauƙi ne. To kaga ba za a samu amsa ba. Sai ce min ha daga cikin nau'ukan ceton na ash-shafa'atu. Akwai wata ceto wata du'a ana kiranta da al'uzma mafiya girma. To ita wannan khussa biha nabiyuna zurrahma. An keɓance annabinmu da ita. Shi kaɗai zai yi ta zurrahma ma'abuci rahama ga talikai. Ma'ana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da ya zama rahama ga talikai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To kaga wannan nassi ne tabbatar da ita, hadisai sun tabbatar kan cewa manzon Allah shine ke da ash-shafa'atul uzma. To duk wanda ba annabi ba cikin mutane ba za ka ware shi ka ce wani zai yi ceto ba. Sai ka kawo aya abinda ya tabbata a nassi as-salihun aka ce. To as-salihun shehin kana ciki ko baya ciki ba mu sani ba, sai an je lahira an gani. Kaza shafa'atuhu, haka akwai cetonsa shi manzo sallallahu alaihi wasallama da aka keɓance shi. Fistiftahi ma ugulika, wajen nema abinda aka kuble min babil jinani na kofar aljanna. Don kofofin aljanna rufe suke. To lokacin da aka zo za a saka ƴan aljanna a ciki, manzon Allah shi ne zai nemi a buɗe kofofin. Shine zai yi wannan ceto. Fa'ala ma ka san da haka. Kaza shafa'atu li kulli mu'mini, ko li kulli mu'mini. To haka akwai ceto nau'i na gaba. Nau'i na uku kenan. Shine li kulli yana samuwa ne ko yana tabbatuwa ne ga kowane mu'mini. A samu mu'minin da ya sabi Allah. A ga ai suna da yawa, ba su saba Allah ka ai kamar ƙasa suna da yawa. To hazihi wannan ceton ishtiraku ha'uni, ita an kula da tarayya a cikinta bainan nabiyyi, tsakanin annabi wa nabiyyina da sauran annabawa. Ceton mumini wanda ya saɓi Allah. To uni an kula da tarayyarta ko saka ta zama mushtaraka tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa, kaza mala'ikun, kai haka ma su ma mala'iku za su yi. Was-salihuna, da kuma bayi nagari. Sai ce habbaza, kai ma dalla da wannan matsayi da Allah ya ware su da shi. wa as'adun nasi, wanda yafi kowa ribatar ceto bi zai shafa'ati, wanda yafi kowa ribata da wannan ceton da aka ambata bi zai shafa'ati da wannan ceton, shine man akhlasa tauhida, shine wanda ya tsalkake tauhidi, wato ya mutu baya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Hilfa ta'ati, wanda yake ya lizimci biyayya ga Allah. Hilfa ai lazimun li ta'a, wanda ya lizimci da'a ga Allah. To ceto na ƙarshe, wa bi shafa'atil ilahi, haka akwai ceton da Allah zai yi da kansa, shine ya kharuju qaumun, Allah zai fitar da wasu mutane minan nari daga wuta, bi zambin, saboda wani zunubi da suka yi. Su ba su samu ceton annabawa ba, ba su samu na mala'iku ba, ba su samu na as-salihuna ba, amma sun samu ceton Ubangiji, saboda bi zambin wani kasassaɓa zunubi da suka yi. Duhuriju, sai aka jefa su cikin wutan, aka kada su a ciki. To wanda shine abin da ya shafi ash-shafa'a. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya samu zamo cikin wa'anda za a ceta, har ma wala Allah mu ma mu zamo cikin wa'anda za su yi ceton. Shine abin da kawai ya kamata kowane musulmi ya ci gaba da addu'a yana roƙon Allah, ba ya ka kwanta wa wani zai cece ka ba. Haza gaibin, wannan gaibi ne ai. To ka gani? Amma a kwanta wani shehu wa ne ko wani waliyi wa ne wai zai cece ka, saboda haka Allah mun ce ma ka shiga da'iratul fadila, zai kai ta duk abin da ka ga dama. To kaga ai wannan shirme ne. ويجب الإيمان حقا أن يرى المؤمنون ربهم أكبر. يتشي الإيمان إيماني ويجب ينا وجب حقا دغسكي أن يرى المؤمنون ربهم سوى مؤمن إذا سوى أبنجي جنس جنن الله. تند الله يتشي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Haka ya zo cikin sahihain hadisin Jarir ibn Abdullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara. To wajibi ne ga mumini ya yi imani da cewa ana ganin Allah. Kuma wa za su ganshi? Muminai, ba dukkanin halittu ba. Yace ma akbara, ko to yoshi za a ga ceton nan shine yace yawmal qiyamati, ma akbara, me ya kai girman ni'ima, ma'ana ba abin da yafi ganin Allah girma, babu shi. Ko kuma babu abin da ya kai ganin Allah jin daɗi, saboda ya aljanna za su shiga aljanna, amma lokacin da suka ga Ubangiji to sai gaba ɗaya ganin ya mantar da su duk wani daɗi da suka ji aljanna. To ta'ajjubi ne, ma akbara, me ya kai shi girman jin daɗi ga su ƴan aljanna yawmal qiyamati, ranar tashin kiyama. Allah ya samu mu zamo ciki. Shine yace wa hajabil kafara an rabbihim, kuma wajibi ne ga mumini yayi imani da cewa za a sha makanci kafirai an rabbihim, daga barin ganin Ubangijinsu. Su kan ba su ganin Allah. Me yasa? Tagashal wujuhal qatara, saboda akwai wata ƙura da za ta rufe musu fuskokinsu, sai duhu ya kama su, ba su iya ganin Allah. Maɓarnata kenan. Amma muminai su kam to za su ga Allah. Imanuna bin nari daril kafara, yace imanuna, haka
yana wajaba mu yi imani bin nari da cewa akwai wuta daril kafara kuma ita ce gidan kafirai hatmun wannan imani fa dole ne ka yadda akwai wuta kun san akwai yan bid'a da suka ce a wuta a yanzu babu ta wai sai an je kiyama sanan nan Allah zai halice ta sai a jefa wa'anda za a jefawa a ciki amma haliyar yanzu babu ta to jaham wanda shine jagoran jahamiya shi aqida sake ne yace yanzu haliyan babu ta wa bil jannati daril barara haka kuma ai imani da cewa aljanna gida ne na bayi nagari sune albarara masu da'a ga Allah makhluqatani dukkanin su an halice su al'ana kuma suna nan yanzu haka wannan dan yayi maka raddi ga shi jam din da yace a ba halice su ba sai an je kiyama la fana babu karewa kuma gare su dan bai tsaya nan ba sai ce kuma in an ka halice su kuma wai za su kare ba da wama za su yi ba sai mallam ya ce alafana ba sa karewa shine yace khilafa man kazzaba huftira wannan sabanin wanda ya ƙaryata wannan magana da muka yi kuma ya ƙaryata ne saboda iftira'in kirkiran ƙarya ga Allah ba Allah ya faɗa ba ba manzon sa ba dukkanin ayoyi ma tabbata suke yi wa iddat lil muttaqina kaza 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 an tanade su amma shi sai zo ya ce babu su yanzu sai yi ma ayoyin tawili wa iddat za a tanade su ba a tanada ba wai za a tanada nan gaba fajannatun ita aljanna fi darajatin turqa ita mataki ne tun daga na ɗaya har zuwa na biyu har zuwa na inda Allah ya so saboda haka ita aljanna sama ake yi darajati ne gurgurun aikin ka gurgurun matakin da za a aje ka to shine yace turqa ana hawan waɗannan matakan wannaru ita kuma wuta fiha darakatun ita kuma kwazazzabu gare ta ita ƙasa ake yi saboda haka wanda a sama wuta sai ya fi dama bisa ga na biyu bisa ga na uku bisa ga na hudu ƙasa ita wuta ake yi darakatu ne ba sama ake yi ba shine yace tulqa ana jefa kafirai a ciki kiltahuma maharusatun bi khazana kuma dukkanin su da wuta da aljanna ababin tsarewa ne bi khazana da mala'iku masu kula da su nas'alu maulana al-karima ma'amana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan baiwa ya ba mu amincin sa yace abwabu jannatin turasamaniya kofofin aljanna kamar yadda suka zo tura yace ana ganin su ko ana sanin su samaniya cewa guda takwas amma lin nari sab'atun laha sab'atu abwabin amma ita wuta to kofofinta bakwai ne aljanna kofofinta takwas ne haka yazo a hadisi walaysat faniya kuma wutan nan ba ta karewa da akwai wanda yace shi kuma aljanna ita za ta dawoma amma wuta za ta kare hawaye da cike yan bid'a to shine dai mallam ya kare masa raddi yace a wutan ma ba za ta kare ba awwalu dakhilil jinani mutlaqa farkon wanda zai fara shiga aljanna mutlaqan bisa wawaitawa ba kaidi shine nabiyyu nal habibu annabin mu masoyin Allah sahibu tuqa ma abuci taqawa shi zai fara shiga ummatuhu al'ummasa alhudatu masu shiryarwa subaqul umam su kuma za su riga sauran al'ummomi in ana maganar mutlaqan gaba daya to manzo Allah shine zai fara shiga kuma ana maganar al'ummomi to al'ummar sa ita za ta fara shiga aljanna shine li jannatin na'imi ga gidan al jannatin ni'ima ma ahalal karam kai me kai zakin wannan baiwa da Allah ya mana ga ya mun zo karshe amma kuma mu ne Allah ya ware da wannan baiwa ta ni'ima kai hum nisfu ahliha duk yawan al janna ma to rabin ta gaba dai al'umma annabi Muhammad ne kai wasulusani warat kai ya ma zo a hadisi cewa ma biyu cikin uku din ya aljanna ma din al'umma annabi Muhammad ne akasa mutanen mazauna aljanna gida uku to kashi biyu da al'umma annabi Muhammad ne haka ya zo a hadisi eh kai ma ausa al ata me yake yalwakkauta li rabbina ga ubangijin mu da ya baiwa annabin mu as-samad wanda yake shine abin nufi da bukata ai wannan baiwa ce kyauta ce Allah ya bamu sai ce akhiruhum dukhulan wanda an na karshen shiga aljanna al-usatu sune masu saban Allah man naja wanda ya kubuta daga baya minan nari daga wuta shi ya zauna wuta saboda ya danyi wasu kwanaki da Allah ya diban masa to lokacin da ya ƙara kwanakin da shi da masu aiki irin nasa sai a fita da su a kai su aljanna bi fadli zilminan kuma kubutar da su ma daga wutar ya samu ne da falalar ma'abuci baiwa waki shine Allah muyuwa su ne waɗanda Allah zai ceta daga ƙarshe aksaru ahliha mafi yawan ƴan aljanna ulul faqar su ne ma'abuta talauci su suka fi yawa aljanna kamar yadda yazo a hadisi an gane saboda su masu kudi dukiyar ta abin nan din su tayi musu jayi to shi yasa talaka inda yayi hakuri ya rike bautan Allah to zai ji dadi sosai kazadduafa'u haka masu rauni su suka fi yawa aljanna waɗanda ake gani suna da rauni a nan duniya ko dai rauni na jiki kila suna da wani naƙasu ko kuma rauni na rashin abin duniya sai ce hum su waɗannan da kaga alisa ba da talaka da masu rauni su ne khiyaru man haza ko su ne zababbun man wannan da haza ya bi godabin da zai shiga aljanna ma'ana su ne waɗanda Allah ya zaba ya sa kuma suka yi yawa a ciki duk wani haza wanda zai bi to su suna gaba gare shi wa kullu man yadkhulu jannatal ula duk wanda zai shiga aljanna madaukakiya to bi rahmatil ilahi ba wa aiki ne da ya kai shi ba a rahmar Allah ce don kaka yi takama ga ce to ai wannan ibada da muke ai dole ne ba mu shiga aljanna kamar da wasu ƴan dariƙa suke faɗa su aljannan ma dole ne ma kai sai ma sun ga dama ma za su shiga haka suke faɗa suna sun ci ga social media sai ma sun ga dama sai an ba su hakuri sai an ce ha ba ku yi hakuri ana lallabin su ku yi hakuri ku shiga amma farko aka ce su shiga sai za su ce su ba sa shiga su ba dan su shiga aljanna sun kai bauta ba shi anan shi na yawo a social media wani shehi ne sai Allah ya lallabe su ya ce ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ha ba ku shiga kai wala wala ku yi iska kasan nan kai wallahi malam su sun fi ƙarfin masu shiga su ba aljanna a gaban su ba a su kawai sun yi bauta ne don shi Allah amma ba don wani abu da shi ba shi kuma Allah ya ce ya ce su bauta mai ne don yi musu rama ya sa su aljanna. Su kuma sun ce ba wannan ba. Ta haka suke suna ta ɓata aƙidar musulmi. Kuma mai wannan hajjaran ya kai waya-waya a zo a ce mai waya kafirta. Lai sawaga. Sai ce jalla Allah ya ɗaukaka wa ya girmama wa ala ya ɗaukaka. Aktharu man yadkhulu fin nari gada min ghairi ummatin nabiyil muqtada. Aktharu mafi yawan man yadkhulu wanda zai shiga fin nari a cikin wuta to gada ka sani ya kasance min ghairi ummatin nabiyi. Baya cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Mafi yawan wayanda a wuta? Eh? To ba al'umma annabi Muhammad bace. Al'umma sauran annabawa ne. Akwai ta annabi din. Amma ba su ne majority ba. Shine yace min ghairu ummatin nabiyyi sun kasance ne daga wani al'umar annabi, al-muqtada annabin nan abin koyi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yamut ghaira muwahhidin, duk wanda ya mutu ba yana mai tauhidi ba, to faqad ubida fin nari, to wannan an dawamar da shi a cikin wuta. So haka ba a wasa da tauhidi. Duk wanda ya mutu ba kan tauhidi ba, to wannan abin dawamarwa ne mi a cikin wuta, bi dhiqin tare da wani irin kunci, wana kadda wata irin wahala. Haka zai ta rayuwa cikin wutan. So da haka abin ba gata ba ne. Gatanka guda kawai ka zama muwahhidi, ka kadaita Allah, ka bi manzon Allah, shine zaman lafiyanka. Wala yukhalladu al-usatu bal idha kai wala yukhalladu al-usatu, amma muminai masu sabon Allah ba a dawamar da su cikin wuta. Bal ba haka ba, idza azabahum, idan Allah ya yi musu azaba hinan ta dan wani lokaci na jau, daga baya za su kubuta min ba'di za bayan wannan azaban. Thumma idza istaqarra kulluhum ladadarin lahu falmautu yuzbahu fida. Yace thumma sa'anna idza istaqarra kulluhum, kowannan su idan ya tabbata ladadarin lahu, a gidan da Allah ya yanka mai can zai zama. Ta yadda an riga an rufe yanzu, wanda ya shiga cikin wuta ba zai fita ba, wanda ya shiga cikin aljanna shi ba zai fita ba. To a wannan lokaci falmautu mutuwa yuzbahu, za a zo da ita da suran rago sai a yanke ta. Sai a nuna mai aljanna a ce to wannan ita ce mutuwa. Saboda haka yanzu za a yanke ta, daga yanzu babu wani abu yanzu mutuwa. Su ma ƴan wuta a nuna musu, ce to ga mutuwa za a yanka ta. Da siffar rago haka ya zo a hadisi. Sai a kwantar da shi a yanka shi suna kallo. Shi kenan mutuwa ta mutu. To za a yi haka ne kuma fida, domin sai a fanshe, saboda ai fida, saboda a fanshe su da mutuwa. Don da an barta, to ko aljanna ka shiga fa za ta biyo ka. Wuta ma in ka shiga za ta biyo ka. Amma sai Allah ya fanshe ƴan wuta da su karanka su ƴan aljanna da mutuwa din, sai ka ce to bari a yanka mutuwa ita ma ta mutu. Saboda haka yanzu rayuwar da za a yi ta dindindin ce, ba ta da ƙarshe. Ba ta da? To natijatul imani bil akhirah, ta iya yiwa kai tambaya wai menene fa'idar yin imani da ranar lahira. Ta iya yiwa wani jahili yayi wannan tambaya, ko kuma a ba jahili na ba dai tambaya yake yi don fa'ida. Sai mali yace an yaba asal ummata lil inabati, shine yanzan Allah ya tayar da al'umma lil inabati, suna masu mayar da lamuran su ga Allah. Saboda in kasancewa akwai ranar tashi alkiyama, akwai hisabi, akwai kaza, akwai kaza, akwai suradi, akwai wuta, sai kai gaskiya dai bari in mai da lamun rana gaba ɗaya wurin Ubangiji saboda in samu rahamarsa. To wannan shine natijar yin imani da ranar tashi alkiyama. wa zuhudi da kuma gudun duniya eh tunda kaga yanzu an fada a baya cewa ma wadanda suka fi yawa a aljanna din ma talakawa ne akwai masu kudin amma ba su ne jumhuru ba ba su ne majority ba to kaga zaka yi taka tsantsan da duniya koda kana da wadata dan shi zuhudu bai da alaka da talauci ko dukiya ta aiwa a garin ku kafi kowa kudi amma kuma kana da zuhudu eh da abin da ake kira zuhudu shine taka tsantsan da duniya shine rashin karkata ga duniya yazan duniyar da Allah ya shimfida maka bata hana ka bautan Allah ba bata hana ka duk abin da Allah ya dora ma kana yi eh ba ya ka kicin mai dadi ba ko ka kisa ba shi ake kira zuhudu ba shine duniyar kada ka yadda ta rinjaye ka daga abin da shine manufar halittarka shine bautan Allah was sabri da hakuri alal mashaqqati akan wahala don akwai ta kam wal jiddi da jajircewa fil khairi wajen aikin alkhairi wal istiqamati da kuma daidaita akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka shine ƙarshen wannan babi na biyu ko fasali na biyu sai fasali na uku shi kuma za a yi bayani akan kaddara da hukuncin Allah shi ma babi ne mai matukar muhimmanci da ana samun matsala a wannan babi insha Allah ta'ala wani darasi sai mu tashi anan yanzu abin da ya shafi kaddara da hukuncinta da inda kuma mutane ke yin kuskure da inda suke yin daidai duka za a yi bayani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh